Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Binta Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 14 ga watan Oktoba. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya masu ruwa da tsaki a fannin tsaro na ci gaba da bayyana ra'ayoyi daban-daban bayan da hukumomin kasar suka rusa rundunar 'yan sanda ta SAS da ke yaƙi da masu fashi da makami aka kuma kafa wata runduna ta musamman da ake kira SWAT. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Za kuma ku ji gwamnatin Amurka ta tallafa wa iyalan sojojin da ambaliyar ruwa haddasa wa barna a jamhuriyar Niger. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Ghana. Amma yanzu dai bari mu fara da labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yayin da aka soke muhawarar 'yan takara da aka shirye yi gobe Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da abokin adawarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden za su yi wani taron amsa tambayoyin masu kada kuri'a maimakon muhawarar. Gidan talabijin din NBC ya fada a yau Laraba cewa zai nuna taron a gobe Alhamis da karfe 8 na dare, inda Trump zai fuskanci masu kada kuri'a a birnin Miami da ke jihar Florida. Dama kuma gidan talabijin din ABC ya riga ya shirye yin irin taron da Biden a daidai wannan lokacin a birnin Philadelphia da ke jihar Pennsylvania. Florida da Pennsylvania dai muhimman jihohi ne ga 'yan takarar a fafatawar zaben na ranar 3 ga watan Nuwamba. Yawan masu kada kuri'a da za su kalli taron amsa tambayoyin ta talabijin ta yiwu ya nuna ko masu kada kuri'ar sun fi son ɗan takara ɗaya fiye da ɗayan, yayin da ya rage ƙasa da makonni uku kafin ranar zaɓe. Amy Coney Barrett, wadda shugaba Donald Trump ya zaɓa don zama mai shari'a a kotun ƙolin Amurka, ta koma majalisar dokokin ƙasar a yau Laraba don ci gaba da amsa tambayoyi bayan wani zama na kusan sa'o'i 12 da aka yi da ita a jiya Talata, inda ta ƙi ta amsa wasu tambayoyi daga sanatoci game da yadda za ta yanke hukunci akan shari'a da za ta fuskanta idan aka tabbatar da ita don cike gurbin da ke babbar kotun ƙasar. Barrett ta faɗawa kwamitin shari'ar majalisar dattawan da ke zama amincewa da ita cewa ra'ayinta da addininta ba za su taka rawa wajen yadda za ta yanke hukunci a shari'a ba. Barrett, a tambayoyin da 'yan Republican biyu suka yi mata da farko, wato shugaban kwamitin Senator Lindsey Graham da Senator Chuck Grassley da kuma 'yan Democrat biyu Senator Dianne Feinstein da Patrick Leahy, ta ki ta faɗi yadda za ta yanke hukunci akan dokar kotu ta shekarar 1973 game da damar zubar da ciki a Amurka da 'yancin mallakar bindiga da kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanadar, kuma a zaman shari'ar da za a yi a wata mai zuwa akan tsarin kiwon lafiya tana gani ya kamata dokar ta kasance yadda take ko a'a. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An sake samun wani kamfanin sarrafa magunguna da ya dakatar da gwaje-gwajen maganin COVID-19 bisa dalilan kare lafiya. A jiya Talata ne dai kamfanin magungunan Eli Lilly da ke Amurka ya sanar da cewa wakilan da ke sa ido akan gwaje-gwajen maganin coronavirus masu zaman kansu sun dakatar da maganin coronavirus ɗin da yake haɗawa saboda dalilan kariya, amma bai ba da ƙarin bayani ba. Maganin wanda Eli Lilly ke haɗawa tare da kamfanin Abstellera na ƙasar Canada na daga cikin rukunin magungunan da ake kira monoclonal antibodies waɗanda aka yi su a matsayin garkuwa abinda masana kimiyya ke fatan za su yaƙi ƙwayar cutar a jikin bil'adama. Maganin shigen irin wanda aka ba shugaban Amurka Donald Trump ne bayan da ya kamu da COVID-19 a farkon wannan watan. Nazarin maganin da aka fara a watan Agusta an yi ne da zammar gwadashi akan mutane 10,000 da suka kamu da coronavirus aka kuma kwantar da su asibiti a Amurka. Isra'ila da Lebanon sun kaddamar da tattaunawar kai tsaye game da takaddamar bakin iyakar teku da suke yi. Amurka da Majalisar Dinkin Duniya na a matsayin masu shiga tsakani a zaman shawarwaran da aka fara a yau Laraba a shelkwatar hukumar samar da zaman lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya a garin Nakura da ke Lebanon. Kasashen na takaddama ne a kan batun yankin da ke da tazarar kilomita 860 marabba'i daga tekun Mediterranean, inda duka Isra'ila da Lebanon ke ikirarin yana cikin yankin kasashensu. Bangarorin biyu ba su da wata dangantakar diplomasiya tsakanin su. Kuma jama'ai sun jaddada cewa ganawar da aka fara za a yi ta ne akan batun kadai ba don a daidaita dangantaka ba.
Da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin, a Najeriya masu ruwa da tsaki a fannin tsaro na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta bayan da hukumomin kasar suka rusa rundunar 'yan sanda ta SAS mai yaki da masu fashi da makami, inda daga baya aka kafa wata runduna ta musamman da ake kira SWAT. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Biyo bayan soke rundunar zaratan 'yan sandan nan na musamman da ke yaki da 'yan fashi da makami wato SAS sakamakon jerin zanga-zanga da ake ta yi a nan Abuja da ma wasu manyan biranen Najeriya. A jiya Sufeta Janar na 'yan sandan Najeriya ya sanar da sake kafa wata sabuwar runduna mai suna Special Weapons and Tactics ko kuma SWAT a takaice, wacce za ta mai gurbin SAS din. Kamar yadda kakakin 'yan sandan Najeriya ya aiko mana, Sufeta Janar na 'yan sandan Najeriya ya ce jami'an da za su yi aiki a wannan sabuwar runduna za a yi musu gwajin kwakwalwa da ma na lafiyarsu kafin a tura su wuraren da za su fara samun horo. Duk dai da gwamnati da rundunar 'yan sandan Najeriya sun amince da dukkanin bukatun masu zanga-zangar, amma har yanzu ana ci gaba da wannan zanga-zanga a nan Abuja da ma wasu sauran biranen Najeriya. To kome masana tsaro za su ci akan haka? Tambayar kenan da naiwa Dr. Kabiru Adamu.
An kai kusan shekara uku ko hudu da aka hito da shi wannan nau'i na zanga-zanga daga kafan sada zumunta wato internet, social media, aka fara hash and that. To kuma har yazo ya ci gaba har yau ya zama abin da ya zama. To akwai yuyuwan cewa waɗansu waɗanda manufarsu daban sun kusa cikin wannan zanga-zanga da za a kira shi, ko kuma shi ainihin abin da yake zanga-zanga ta kikiro, to suna son ta cimma wani buri na daban na siyasa ko na wato criminality, zagon ƙasa ga ƙasa, ko wani dai manufa nasu na can daban. To a takaice shi zanga-zanga ya gaji haka. Da muka diba lokacin da aka yi zanga-zangan wannan da bakin fatan da aka kashe a Amerika wanda ake cewa Michael Floyd, abin ya zo ya canza, ya zo ya zama Black Lives Matter. Aka zo aka yi ta zanga-zanga, aka abubuwa da yawa da suka biyo baya dangane da wannan, har kusan aka samu shugabanni na siyasa wanda suka aje aiki saboda irin zanga-zanga. To a takaice dai kimiyyar zanga-zanga ya nuna haka cewa fara shi ke da wuya. To shi yasa kasashen da suka samu da suke daukan irin wannan da muhimmanci tsawon matakai na dakile shi kafin har yayi nisa kai inda yake.
Duba dai da yadda wannan zanga-zanga ke ci gaba da daukan wani sabon saro a kusan sassan Najeriya. To a irin wannan yanayi ko menene abin yi? Professor Muhammad Tukur Baba kwararre ne a Najeriya.
Assalamu alaikum Mala Hassan. Kana da tambayar ka, duk da zance shine ka san shi hali zanen dutse ne. Jami'an 'yan sanda sun yunkura sun yi wannan canji. To amma in ka duba bayanai da kuma kasidu da ra'ayi da mutane ke ta rubutawa a jaridu ga social media da sauransu, kowa ya san wannan an yi shi ne dai abin nan dodorido. Babban magana nan kamar yadda ni ce kwanakin baya, shi ai halin wannan SAS da mutane ke Allah wadai da shi ba wai su kadai bane, hali ne na 'yan sanda.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ta gaida Hassan Maina Kaina. Gwamnatin Amurka ta tallafawa iyalan sojojin da ambaliyar ruwa ta haddasa wa barna a jamhuriyar Niger da wasu kayayyakin rigakafin cutar kwalara da na zazzabin cizon sauro, wanda darajar su ya haura miliyan 20 na sefa. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulemumin Barma, ya aiko mana ƙarin bayani.
Da yake damƙa wannan tallafi a hannun shugabannin rundunar mayakan sojojin jamhuriyar Niger, jami'in kula da ayyukan soja a ofishin jakadancin Amurka, Colonel Jimmy Krishki, ya bayyana cewa
"Nous savons que la vie des Nigériens a été touchée par ces inondations."
Sanannen abu ne ambaliyar ruwan da aka fuskanta a bana ta matuƙar haddasa cikas ga rayuwar 'yan Niger. Saboda haka ya zama wajibi mu tallafawa jama'a a matsayinmu na abokan hulɗa na fannin tsaro da zaman lafiya. muna tare da ku.
Newsom Avo Kotek,
mataimakin shugaban sashen kula da ayyukan inganta rayuwar dakarun Niger Canal Dodo Abubakar, ya yaba da wannan yunkuri dake zama wani matakin kare iyalan sojoji daga cututtukan dake da nasaba da ruwa. Komandan Aishatu Usman na daga cikin jami'ai a wannan ofishi dake karkashin ma'aikatar tsaron kasa.
Ai matsalar ruwan da ta shigo tana zuwa da ciwon kolera, tana zuwa da ciwon masassara fiske, ko ina akwai saburo, ko ina ruwa sun taru basu da wurin gudu, kenan salte sai ya abun. Kayan da suka kawo muna yana taimaka muna, mu fami da sojawan mu wurin aikin su, kun san suna cikin dazuzzuka, cikin saburo, kenan wa'annan su yana kama musu, yana kawo gudunmuwa, kuma yana kawo kariya su cika aikin su, kuma iyalin su da suka bari nan ga gida a kare su bisa kan lahiyar jiki.
To ko me matan sojojin da aka baiwa wannan tallafi ke cewa? Madam Mati Aisa Sule na magana da yawun kungiyar su.
Ga kayan masha Allah, kowa ya gani ba abun da babu cikin shi, da na yare da na manya duka, maza da mata, komai akwai ciki. Kenan muna godiya. Allah ya sa dadi ana yi. Sosai Allah an taimaka mana kuma insha Allah.
Ba idan kayan tsaftace jiki da na kare kai daga kamuwa da cututtuka, tallafin na kasar Amurka ya kunshi wasu kayan nishadi da nufin karfafa dangantaka tsakanin sojoji da fararen hula.
Muna da wani aiki da ake cewa ACM, Activité Civilo Militaire, da mu da sojawa da civiloli muna gamuwa, muna wargi, muna hira. Kenan an kawo balon da zai taimaka mu tai wajen wararen hula, muna basu balulukan nan, kuma sakaka ni mu kun san soja sai akwai gudu, akwai sport, kenan yana kama mun kuma mu yi aikin mu.
Ruwan saman da aka tafka a bana ya haddasa mummunar ambaliyar da ta jefa dubban ƴan Nijar cikin mawuyacin hali, cikin su har da iyalan sojoji. Saboda haka bayan tallafin da ta bayar a kwanakin baya domin fararen kular da suka tsinci kansu cikin wannan ibtila'i, kasar Amurka ta ga cancantar ba da wani tallafin na daban domin iyalan dakarun tsaro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
Masu sauraro, yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman wanda ya tattaro mana ra'ayoyin mutane kan matakin rusa rundunar ɗan sanda ta SARS a Najeriya.
A cikin wannan wata na Oktoba da muke ciki, babban baturen ƴan sandan Najeriya Muhammad Adamu Abubakar ya bada sanarwar soke rundunar zaratan ƴan sandan nan masu yaƙi da masu fashi da makami a Najeriya da aka fi sani da suna SARS a takaice. Zanga-zangar ƴan Najeriya maza da mata, musamman matasa a wasu jihohin Najeriya ne ya jawo rushe wannan runduna ta SARS. ƴan Najeriya da dama na zargin jami'an SARS da wuce gona da iri a wajen gudanar da kansu. To menene ra'ayoyin ƴan Najeriya a game da soke rundunar ƴan sandan ta SARS? Ga ra'ayoyin wasu ƴan Najeriya mazauna jihar Oyo.
Sunana Alai Abakar Mauni Tala, so daga Ibadan. To rundunar ƴan sandan nan gaskiya suna da umfani, amma kuma bannan su yayi umfanin su yawa.
To me umfanin su, kuma menene bannan su?
To abinda umfanin su gaskiya hi sabilillah wani bi suna kama masu laifi, to amma kuma wani bi su ma suna shiga cikin laifin nan su aikata. To shine yasa akwai umfani gare su, kuma akwai rashin umfani a kansu.
Zaka ba mu misali kadan a game da laifukan da suke aikatawa?
Akwai wasu jami'an mu da aka kama kawai mutum kahin a je cike irin wani tafiyar da yake a halbe mai kafa, wani a ji mai ciwo, tun yayin ka kama shi ai bincike ne zuwa kotu a tabbatar da laifi ne. Bai kamata a aikata mai kahin ba bincike a kan lalura tai ba.
Ba ganin shi wakilo din nan aka kama sun so su guru ne, sun so su tsere, shi yasa ƴan sanda suka harbe su don su hana musu tserewa.
To ai mutum ana nufin tsere ai kai sai a sashi sai la kulle shi har a gama bincike ne, ba sake za ai mai bele hikere ba.
Makaila Ruyani,
me zaka ce a game da soke rundunar SARS?
To ai dai abun jin dadi ne, don sun samu cikin talaka cikin wahala, da su din gaskiya aikin da ka sasu ba sai suke yi ba.
To amma suna kama masu laifi, suna yaki da masu laifi, suna fada da masu laifi domin su kare rayuka da kuma lafiyar jama'a.
To ana tambaka ma dai wala su da yawa, kana ji ko wala su da yawa, kun jira du a fita kore aikin da ka sasu a kan maganin bara ka ce wasu dinga bukata, ba yaran yahu bane, sanan yaran yahu ba dai aikin su bane, amma su tare mutum ko baban waye suka samu hannu shi zai karu ba ru abduba kudin da yake cika kan jinsi za shere kuma kashi shi ta wani ne ba buja bane, kana aikin dama da suke bi ne tare bara ya samu bara. To ai wannan dai ba za ce waye a rushe su ba, amma shi da mi a gaba kida sun gaji da shi,
wato ka goyi bayan a rushe su.
To Allah ya dana goyi bayan a rushe su.
Sunana Abdullahi dan Fulani mai tsare zango Ibadan.
Me ya ra'ayin ka game da soke rundunar ƴan sandan nan masu yaki da ƴan fashi da makami SARS?
To wannan ƴan sanda na SARS suna da amfani kwarai kuma a
kan yan gareji suna kama yan gareji suna hukunta su amman suna wuce gona da iri saboda haka idan sun ganka da misali da kamala haka ko kuma su kunto wani kikekin barawa su je a hada baki da shi a ce an sai da mai wani abu a kama shi a ci shi kudi babu li babu la ko babu dalilin komai
kai kaga wanda sun ka taba wa irin wannan hali
na gani yahi a kirga na fi a kirga
ba ni misali guda biyu
ko wani wanda sun ka zo nan cikin kara suka kama shi suka koro sun kama wani dan karami mutumin da bai taba ma wani mu'amala da barawo suka ce ya sai da mai sani akan gariya
na dai kenan
na biyu kuma akwai wani wanda sun ka gani randa bawo yana jingine yana goya suka je suka kama shi suka ce kawo ya ce bai kawo wa so ya lakkada mai duka sun ka dauke shi kuma suka kai sat suka je suka ci shi kudi sama da 150 akan babu komai ya je da baya dauko kwali na hansa din shi ya gode sun ci wannan kudi sun ci banza kuma ga duka
Muhammadu Lawan sarkin Shanu Ibadan me zaka sai a game da rushe rundunar sas
an rushe su
abin sai an rushe su to da ka sani me zaka ce
gaskiya na ji dadi da an karo saboda kashe-kashen mutane kawai da cin amana suke kawai Najeriya ba su da umfanin
kuma yaya kashe-kashe waɗanda an kasa domin su ba da tsaro ga lafiyar jama'a tare da kare rayuwarsu da dukiyoyinsu
to abinda an suka yi gaskiya ba ma gaskiya na ba saboda abubuwan da suke yi suna zakuwa suna kama mutane suna tutan mutane suna kama kudaden su kawai ga su nan ba libala wani suna kama mutane ma gurin aikin shi bai san kowa ba bai san sauka ba su zo su kama shi su jirke shi sai ya bada akwai wanda suka ansa miliyan 100 miliyan 50 suna ansa akan su saboda ba su da wani umfani a Najeriya wallahi mun ji dadi kuma wanda ya rushe su Allah ya saka mai alheri
to kai ka taba ganin wanda sun ka dito di gari
wallahi kuwa ni ina zaman shaida dan ni wallahi cikin Ibadan nake a Ibadan ina da wani aboki wallahi bai san abinda Allah ya hin duniya da lafiya ba sai dai wanda Allah ya kawo mai wallahi sai sun ga kama shi wallahi sai da ni cire kudi 1500 ba su ni da gagamala na yanzu kai in wani su ko wallahi lehin ko na kazara bai da
sunana Muhammad Jiddo Usman wanda aka sani da Danna Jiddo Usman to ni na wara'i dai rushe rundunar sasin ba ta yi ba ni abun da nake ra'ayi na a tantance su na gore a bar shi na banza a kore shi ayi masa dismiss haka din ya shi alheri amma yanzu da an rushe su gaba daya to kile ne bannan da za su yi za ta fi na da za su hada kai da shi da mugaye sai su toke mutane
to amma mutane da su suna da ra'ayin cewa waɗannan yan sas suna wuce gona da iri wurin yin ayyukan su
suna wuce gona da iri suna kakkashe mutane amma masu kashe mutanen nan su ma a tantance su wanda yake da laifi a bangaren su kamandan nashi gaba da kore shi idan kore kamandan nashi gobe na kasa ba zai kashe wani ba ni na warai kenan
Alhaji Mustafa Kinki me zaka ce a game da rushe sas
wallahi na goyen ban shi wallahi na goyen ba rushe ba su da amfani komi banda dukan mutane wanda bai ci bagan mai sata mai dawa an tale su sai a ji a kama hum wanda karamin aiki sai a ringa duka ba su da aikin da suke a kan aikin su kaidan su ba sa yi
to amma suna hana fashi da makami suna kare mutane
su suna ba su karfi ma ni bai yarda da su ba wani ya yarda da su ba
baka ganin cewa idan babu rundunar sas su ma yan fashi da makami za su zabura domin su rika aikata ma mutane laifin fuka
Allah zai kiyamu kuma Allah zai kawo wani wanda sarin da wanda irin da ba sas ba za su bullo da ai lokacin da ba sana ai kaza ya zo na labiya yanzu ma Allah zai kawo wanda zai aiki da su za yi
sunana Abdullahi Agomoshu
me zaka ce a game da rushe rundunar sas
rundunar sas rushe sun da yayi yayi mana addaki kuma yayi abun kware tunda mutanen sun matsa mutane a gari dan wasu ma mutane a cikin gari ko ba su da laifi sai su takura shi su ce sun bada wani kudi ko yaya dan mun da muke bin anya muna yin tafiya mu je mu yi siyayya sai kaga sun tare mu akan ba laifin la ba laifin komi su ce sai mun bada wani kudi in ba mu bar ba kuma sai su galla mana azaba
kai ka taba ba dan sas kudi
tabbas
nawa ka taba ba su
sas sun za mu wuce wani ya ce sai an bada 500 wani ya ce in da sauki sai an bada 200
an taba karba kudi gare ka
tabbas an taba karba gare
ni nawa an karba
an karba 500 an karba naira 200
daga ina zuwa ina
daga anyan Ibadan Maniya zuwa Isai daga Isai zuwa Igana Okehu
kuma ka tabbatar da cewa yan sas ne
tabbas ga suna a rubuce a cikin rigan su na bakin state da suke sawa
ne laide shafa ka ga magana sas magana shi haka ne saboda duza ma sun mai magana kan shi yanzu sun yaka wani cha kuma security ne amma bai yaki shi sun je ki yaki na wuri sai ka gbe wani abu je mutane bai cha saboda Allah muna tare government duga mutane a giri saboda in sun san na lafiya sai cha
so ke sai yake ko
yake
sunana Usman Ibadan wannan mutane yan sa din nan bai kamata a ce an cire su ba ko ba haka dan aikin da suke ma mu dai muke gani mai dugure dai to ya ma hina sojoji akwai wanda kamata a cire amma wannan yan sa bai kamata a cire su ba ya kamata ko da rage musu karfi ne rage musu a rage musu
ba an cire su bane an soke su ne domin a warwatsa su cikin sauran rundunonin yan sanda
to ai akwai inda kuma sun bi yan sanda aiki tunda kaga komai dugur kwaraki da aka tsaya da mutane su suka tafi suka dawo da wannan mutane har da dabbobi suka dawo da su ni na yi a radio kuma ya aikin da yan sanda suke yi na sojoji ya fi na sojoji a dai mai dugur ban ce maka wani wuri ba kuma ko mu ne mu da ba da hinda suka muna ba abin da suka muna ba abin da hada mu da su duk wanda kaga sun ma wani abu to dama shi yan nema
kana nan mai laifi ne
yayi mai laifi ne muna in baka da laifi suna kama ka ko suna maka wani abu sai mai laifi yayi
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to ma adalla an gaishe ka Hassan Tambuwal
cutar coronavirus ba ta da magani
dai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar
ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni
ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki
ka rufe bakinka da abin tsare fuska idan zakai tari
ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa
ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya
kar ka rika cutanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya in kunne ya ji gangaji ki ya tsira
Thank you.
da wannan kuma muka zo ga takaitaccen labarai.
Yayin da aka soke muhawarar 'yan takara da aka shirya yi gobe Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da abokin adawarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden za su yi wani taron amsa tambayoyin masu kada kuri'a maimakon muhawarar. Gidan talabijin ɗin NBC ya faɗa a yau Laraba cewa zai nuna taron a gobe Alhamis da ƙarfe 8 na dare, inda Trump zai fuskanci masu kada kuri'a a birnin Miami da ke jihar Florida. Dama kuma gidan talabijin ɗin ABC ya riga ya shirya yin irin taron da Biden a daidai wannan lokacin a birnin Philadelphia da ke jihar Pennsylvania. Amy Coney Barrett, wadda shugaba Donald Trump ya zaba don zama mai shari'a a kotun kolin Amurka, ta koma majalisar dokokin kasar a yau Laraba don ci gaba da amsa tambayoyi bayan wani zama na kusan sa'o'i 12 da aka yi da ita a jiya Talata, inda ta kita amsa wasu tambayoyi daga sanatoci game da yadda za ta yanke hukunci akan shari'a da za ta fuskanta idan aka tabbatar da ita don cike gurbin da ke babbar kotun kasar. An sake samun wani kamfanin sarrafa magunguna da ya dakatar da gwaje-gwajen maganin COVID-19 bisa dalilan kare lafiya. A jiya Talata ne dai, kamfanin magungunan Eli Lilly da ke Amurka ya sanar da cewa wakilan da ke sa ido akan gwaje-gwajen maganin coronavirus masu zaman kansu sun dakatar da maganin coronavirus ɗin da yake haɗawa saboda dalilan kariya, amma bai ba da ƙarin bayani ba.
Ba masu sauraro, haka muka kawo ƙarshen shirin namu wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da editan yau Mahmud Lalo, sai Julie Levis Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da kuma injiniyan mu na yanzu ne ke taku Binki Esteru, ne ke muku fatan alheri, ku kwana lafiya, ma'assalam.